الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar ne biyu ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da 31 ga watan mayu shekara ta 2014 wannan shine cassette na hudu daga cikin jerin giyar kasusuwa karishan karatun fiqhu sirra ta ainihin wato wallafar doctor al-usad doctor zaid ibn abdul karim az-zaid Allah madaukakin sarki ya saka mashi alkhairi wannan littafi na fiqhu sirra littafi ne wanda yake kwararo mana labarin tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a tattakaice da kokarin fitar da fiqhun dake cikin kowane gaba ma'ana darussa waɗanda musulmi zai karu da su domin kyautata rayuwar shi da al'adar shi da addinin shi da zamantakewa da harkoki na yau da kullum idan jama'a masu sauraro ba su manta ba a ainihin darasi da muka yi a baya muna karatu ne dangane da babun da ke bayani akan fiqhu sirra tun daga fathu makka har zuwa kan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama mun zo daidai inda malam ainihin zaid professor yake ba mu labarin abubuwan da suka faru a yakin da aka fi sani da suna ainihin wato hawazin kenan ko wato farmakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai mu hawazin a yakin hunain mun ji daidai inda mas'ala ta faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ci nasara a wannan yaki ya ɗebi dukiya yayi ta raba wa mutane wannan a bashi raƙumi 100 wani a bashi raƙumi 100 da ukiya 100 ta zinariya haka dai akai ta bai wa mutane dukiya ta ban mamaki sai zama duk waɗanda aka ba su wannan dukiyar galibin su in ma dai ya zama sababbin musulunta ne waɗanda ake tattalin zakatansu su zauna a musulunci daga cikin at-tulaqa mutanen garin makka waɗanda suka musulunta bayan fatu makka da larabawa waɗanda suka shigo musulunci daga ƙauyukan da ke kewaye da ƙasar makka bayan fatu din ko kuma wasu ma ba su riga sun musulunta ba ana fata sun musulunta ne irin su umayyatu dan khalaf manzo Allah ya dinga ɗiban dukiya yana bai waɗannan mutane sai wasu daga cikin mutanen madina waɗanda suke ganin a yaushe za a ce mu da muka taimaki wannan mutumi an kore shi daga garinsu muka kira shi muka ce ya zo cikin mu ya zauna muka bashi gida muka bashi wurin da ya masallaci muka taimake shi da dukiyarmu da jininmu da komai shi da duk mutanen shi da suka tafi yanzu kuma an samu dukiya kaga ya koma yana baiwa ƴan garinsu mu ya rabu da mu da suka yi waɗannan maganganu a matsayin kamar korafi haka na bayan fage sai aka samu wani sahabi sai karfin hali shine Ubaidatu dan Samit ko wannan sahabi da yayi wannan karfin hali shine ya tafi gun annabi sallallahu alaihi wasallama yaje ya ce ya manzo Allah kaji abin da mutanen garin mu ansarawa suke fada manzo Allah ya ce da shi yanzu kai ma magana da kake fadi kenan yace to manzo Allah aini ma daya ne daga cikin ainihin wato mutaina amin Sa'du dan Ubada shine wannan magana ba Ubada dan Samit muna cikin karanta wannan kisa shine lokaci ya kure mana dan haka zamu dauko daga daidai inda malam ya ce fi sahihil bukhari an ga wajen ko fi sahihil bukhari yazo a cikin riwaya ta bukhari cewa mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ma wannan sahabin tambayar nan sai ya ce wa sahabin to aje a kira mai gaba ɗaya mutanen Madina su zo su tara a nan wajen yana da mitin da su yana so ya musu jawabi yana so ya kawo musu da wannan shubha ya bayyana musu hikimar da ke cikin abin da yi ya nuna musu cewa kuma hakan da aka yi ba kaskanci bane gare su daukaka ce shikenan malam Zaidu ya ce falam majtama'u yayin da waɗannan mutane ansarawa suka taru qama annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa qala sai manzo Allah ya miƙe sai ya ce ma hadithun balagani ankum wani labari ne iske ni game da ku ya ku mutanen Madina. Fa qala fuqahaul ansar, sai masu hankali daga cikin mutanen Madina suka ce, amma ru'asauna falam yaqulu shay'a, ya manzon Allah jagorori a cikin mu shugabanninmu ba su faɗi komai ba. Wa amma nasun minna fa hadithatun harifatun asnanuhum fa qalu, sai amma akwai wasu mutane a cikin mu wanda suke yara ne kanana masu kananan shekaru, to su kan bar ka ji abin da suka ce. Suka ce yaghfirullahu li rasulihi, Allah ya yafe wa manzon shi, Allah ya yafe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yuti quraishan wa yatrukuna, yana taba quraishawa mu ko ya fita batun mu. Wa suyufuna taqtaru min dima'ihim, mutanen da hayyan takobin mu tana digar da jinin su quraishawa. Mu muka kashe su a Badar, mu muka kashe su a Uhud, mu muka je muka kai musu farmaki fatu Makka, takobin mu ma bata bushe daga jinin su ba, amma saboda sun musulunta dan su yan garin su annabi ne. Manzon Allah ya ci gaba da ba su mu ya rabu da mu. Suka ce Allah ya yafe manzon Allah, ma'ana suna ganin kamar hakan bai dace ba. Wannan magana mallai ya ce a duba Sahih al-Bukhari wanda ke tare da Fathul Bari al-matbu'u ma, aga yayi ainihin inji ya cire kalman al-Fathul Bari din. Gashi nan Sahih al-Bukhari al-matbu'u ma Fathul Bari, inji ne wannan kuskuren. A cikin mujalladi na 8 shafi na 25 zuwa shafi na 53 a lamba hadisi na 4331. Sai manzo Allah ya ce alam atikum dalalan fahadakumullah, yanzu ni za ku wa irin wannan, ashe ban zo na tarar da ku batattu ba, Allah ya shirye shi ku ta hanyata. Wa alatan faagnakumullah, ashe ba talakawa na riske ku ba, Allah ya azata ku ta dalili na. Wa aada, kuma kuna masu gaba da juna. Fa'allafa Allahu baina qulubikum, Allah ya hada tsakanin zukatanku, da masu gaba ne tsakanin Aus da Khazraj. Qalu bala Allahu wa rasuluhu amannu wa afdalu, suka ce gaskiya ne ya manzon Allah abinda ka faɗa, Allah da manzon shi sun fi falala kuma sun fi baiwa. Thumma qala, sannan sai manzon Allah ya ce ala tujibuni ya ma'ashar al-ansar, to ku bani amsa mana ya ku mutanen Madina. Qalu bima za nujibuka ya rasulullah, suka ce haba manzon Allah, wace irin amsa kuma za mu baka. Allahu wa rasulu lillahi wa rasulihi al-mannu wal fadl, suka ce falala da daraja tana ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, sai manzon Allah ya ce amma wallahi law shi'tum la qultum fala sadaqtum wala suddiqtum, yace na rantsa da Allah da kun ga dama, da kun fada, kuma da kun yi gaskiya, kuma da an gazgata ku, sai ku ce mene? Ku ce ataitana mukazzaban, ka zo mana lokacin da kowa ya ƙaryata ka, mutanen garin ku suka ƙaryata ka, fasaddaqnaka, kuma gazgata ka. Wa makhzulan, ka zo mana lokacin da mutane suka wulakanta ka, fanasarnaka, kuma muka taimake ka. Wa taridan, ka zo mana a matsayin wanda aka kora, wanda ba shi da wanda ya jibince shi, fa awainaka, mu muka jibince ka. Wa ailan, ka zo mana a matsayin baka da kowa, fa asainaka, muka karfafa ka. Manzo Allah ya ce da kun ga dama sai ku bani waɗannan amsoshin, ku gaya mana waɗannan maganganun, kuma ku rama gorin da ne muku, kuma in kun faɗa haka gaskiya ce, za a gazgata ku dan gaskiya kuka faɗa. Amma da yake ba kowace magana ke iya faɗuwa ba, suka ce babu abin da za su bada amsa, shi da kanshi ne ba da amsar da za su iya din sai su bayar. Kuma in suka ba manzo Allah wannan amsa, to kuma za su iya bata ayyukan su gaba ɗaya da suka yi. Ina fata mun fahimci wannan. Zai fita mana darasi game da wannan gabar a can gaba, cewa ashe ba kowane aikin alheri da kai ne za ka yi wa mutumin da kai mashi alherin gori ko ka ambata mashi ba, sannan kuma akwai yiwuwar wata rana ka ambata din, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu alfarmar da ke kansu, alfarmar shi da ke kansu. A takeice sai mallai ya ce awajadtum ma ya ma'ashar al-ansari fi anfusikum fi lu'ati min ad-dunya, manzon Allah ya ce da su yanzu nan ya ku mutanen Madina kuna jin haushi ne a cikin ranku saboda kun rasa wani abu na jin dadin duniya. Lu'a'a bi fatihi bi dammil lam, lu'a'a shine kaman asali ma'anar shi annabat annaib, yabanya, abu wanda yake kore mai ban sha'awa, wanda yaji taki yaji ni'ima. To ni'imar duniya ita kuke jin haushi don kun rasa? ta'allaftu biha qauman ni'imar duniya wacce na dauka nayi amfani da ita dan na jawo wasu mutane a jika dan su musulunta li yuslimu dan su musulunta wa wakkaltukum ila islamikum ku kuma na bakku da musuluncin ku saboda na da musuluncin ku ku ba sai an baku kudi ba kaga ashe daraja ce basu sani ba kyale su din da akai su manzon Allah ya yadda da su ne ya san zai iya shan alwashi akan su cewa suna da imani dan haka su yake ganin babu bukatar sai an ba su kudi za su tabbata imani su kuma suka gaza fahimtar wannan saboda dan adanci ala tardawna ya ma'ashara al-ansari an tadhhabu an-nasu bish-shati wal-ba'iri wa tarji'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum yace ya ku mutanen Madina yanzu nan ba ku yadda cewa mutane su tafi garuruwan su da raƙuma da awaki ku kuma ku koma garin ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai fa morewa kenan a ba mutum raƙumi 100 ku kuma a ba ku annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba ku kwatanci ma fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi manzon Allah yace na rantse da Allah da Muhammadu ran Muhammadu ke hannunsa laulal hijra lakuntum ra'an min al-ansar ba dan ni dan kaura bane kuma bai da za a yi na canza status dina wallahi da na zama ɗaya daga cikin ku mutanen Madina saboda falal da kuke da ita walau salakan nasu shi'aban wa salakatil ansaru shi'aban la salaktu shi'abal ansar da mutane za su rabu zuwa kungiya kungiya lungu lungu tawaga tawaga gayya gayya ce wallahi da gayya mutanen Madina zan shiga da za a ce ga jam'iyyar suwa ne ga tawaga suwa ne ga kungiyar suwa ne yace wallahi tawaga mutanen Madina zan shiga dan tafi alheri اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار يا الله منذ الله يمس ادعاءه مسمن kaga wannan korafi da suka ya zama musu falala ta musamman manzo Allah yace ya Allah ka ji kan mutanen garin Madina Allah ka ji kan ƴaƴan mutanen garin Madina Allah ka ji kan ƴaƴan ƴaƴan mutanen garin Madina yema wato ajiyal guda uku generation guda uku sai da manzo Allah ya musu wannan addu'a wanda babu shakka Allah ya karbe ta taka har yanzu da muke magana Madina ta daga cikin garuruwa mafiya albarka a doron duniya in ba ita ce ma mafi albarka gaba ɗaya ba saboda ire-iren waɗannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata anan da wasu wurare da maganganun da yayi tai akwai littafai ma na musamman da aka rubuta game da fada'ilul Madina ko fada'ilul Ansar ga sunan ainihin wato maganganu da hadisai koda a cikin Bukhari a cikin kitabul fadailus sahaba akwai littafin manaqibul ansar abwabu manaqibul ansar za ga irin falalansu da darajarsu da ainihin irin alfarmar da suke da ita da kuma hukunci game da shari'a wanda ya tabbatar da cewa ko mutanen garin Madina sun yi abin da ba mai kyau ba to kamata yayi a musu hakuri a musu ahuwa a kauda kai wannan shi ne ka'idar shari'a ma'ana idan mutanen Madina aka samu wani mutumin Madina yayi wani laifi to kamata yayi da shugaban wannan zamani ya mai hakuri ya mai ahuwa ya neman mishi uzuri shi yasa sayyidina Umar hazzai rasu yana daga cikin nasiha da yayi da kuma ainihin wato wasiya da ya baiwa khalifa bayan shi da yace ina jan kunnan khalifa bayana ya kula da haƙƙin ansarawa sai yace masu masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine darajar tasu wanda suka sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taimake shi da jinin su da dukiyar su da komai waɗanda tunda manzon Allah ya zo ya zauna a cikin su gaba ɗaya ba su da wani shugulu shagil sai kula da shi ƴan kasuwa ne manoma masu ainihin wato jari da harka ta yau da kullun duk suka jingina duk waɗannan abubuwa suka koma ba su da aiki in banda taimakon musulunci wani lokaci kuma suka nemi su wani kuskure cewa tunda yanzu musulunci ya zauna da gindin shi bari ainihin wato su koma su ci gaba da kasuwancin su su bar harka addini Allah ya ce musu ina kar su sake su yi wannan za su bata imaninsu za su bata ayyukansu don haka a wannan ɗabi'a suka rayu ita suka mutu shi yasa tsawon zamanna sarakunan musulunci sun kula da wannan amana a daulolin musulunci da suka biyo baya duk abin da mutanen Madina suka yi dole ake daga musu kafa sarki guda ɗaya shine wanda yayi wani abu na ta'anniti wanda tarihi ba zai manta da shi ba kuma dole a ambata saboda munin aikin da yayi shine Yazid dan Muawiya mu musulmi ne ba mu la'antar shugabanni da haka ba za mu tsine mishi mu ce Allah ya tsine mai ran da yan shi'a suke yi ba amma dole in tarihi ya kawo kai ko karatu ya kawo kai dole a ambaci abin da ya faru domin abu ne rubutacce wannan kuma za a wakala al'amari zuwa ga Allah kamar yadda Imam Zahabi ne yake fada san da yake tarihin Muawiya dan Abu Sufyan a cikin littafin Sirrul Alamin Nubala Allah ya gafarta ma Imam Zahabi yace da yabo tarihin Muawiya radiyallahu anhuma yace Muawiya sun yi rigima da Aliyu kuma rigimar ta shafi duk mutanen da suke kewaye da kowa daga cikin su ma'ana Muawiya da mutanen kasar Sham sune masu wanda suke kewaye da shi Aliyu da mutanen kasar Iraki sai yace sai aka wayi gari abin ya zama kamar al'ada duk wanda aka haifa a kasar Syria Iraki Sham kenan sai ga yana kyama Aliyu da mutanen Aliyu kamar da duk wanda aka haifa a kasar Iraki sai dinga kyaman Muawiya da mutanen Muawiya yace abin ya zama kamar al'ada ne wasu ma ba su san munin abin da ke cikin rafdu a bangare daya ko kuma nasibanci ba yace dan haka mu su zabi muke godewa Allah an haife mu a kasar Syria kasar Sham amma Allah ya taimake mu ba ma zagin ko daya daga cikin su yace Allah ya taimake mu da malamai sun koya mana ilimi na gaskiya sun sa mu akan hanya siratul mustaqima da haka muka gane kowa gurgurdan gaskiyar shi da kuskuren shi mu mai addu'a alheri akan gaskiyar shi mu nemi Allah ya yafe mishi akan kuskuren shi yace sannan kuma kungiya ta uku wanda ba su shiga rikicin ba gaba daya kamar wane da wane da wane ya ambace sai ce su ko mai ta musu salati muna cewa Allah ya kara musu yarda yadda muke cewa Allah ya kara da wadancan yace sannan kuma mu kyaru masu kyamar kowane bangare nasiba din kenan da rafida da kuma khawarija to mu ma Allah ya taimake mu akan haka muke alhamdulillah Allah ya ba mu falala da malamai na sunna su malam albani rahimahullahu sun sa mu akan wannan sai ba da haka ba ma zagin kowa a cikin su kuma kowa idan karatu zan faɗi gurgurdan abin da ya daidai da abin da yake kuskure da hujja domin wannan lazimi ne na ilimi babu boyewa dole za a ce kowa na da gurgurdan abin da yake daidai yana da gurgurdan kuskure wane a wuri kaza abin da ya daidai ne abin da ya kaza ba daidai bane Allah ya fi mishi shikenan an ku zauna lafiya to abin da yasa na kawo wannan shine saboda wannan magana anan a shekara ta 63 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wata mas'ala ta faru a watan ainihin zulhijja shine wasu daga cikin mutanen garin madina suka kaima yazid dan muawiya halifan musulunci ne lokacin Allah ya ji kanshi suka kai mishi ziyara a fadar shi ta kasar sham sai suka je suka dawo suka ba da labarin cewa gaskiya saboda Allah ya yazid bai cancanci halifanci ba conclusion din su kenan saboda sun ce sun tarar da shi baya kula da sallah yana shan giya yana kaza yana kaza suka kawo labarai babu wanda ya tunanin bari ai da rifayin labaran ko kada bai rifayin nan da nan mutanen Madina suka kira mitin da tawon gari ko suka ce suka fito da karar cewa sun kwabe mubaya da suka mai Yazid sun fasa yi mishi mubaya domin da can Muawiya ya tirsasa musu akai mai mubaya wanda wannan daga cikin kurakuran shi ma Allah ya gafarta mishi kamar yadda kuma manzo Allah ya ishara a cikin hadisi wanda yake Imam Muhammad ya fitar da shi Albani ya inganta shi a cikin sahiha game da wannan cewa farkon mutumin da ya canza sunnata shine wani mutum a cikin Banu Umayya malamai suka ce sunnan manzo Allah game da zaben shi wa gaban da za a ce al'amarin ya zama shura bainal muslimin a zabu wane ne a haƙu biha kar mutum ya saka wani wanda yake son ya zama nashi amma Muawiya ya canza wannan sunna yasa da karfin tsiya Yazid ya hau to bayan da Yazidin ya hau mutanen Madina suka hakura duk da akwai ragowar sabai a cikin su to da wannan al'amari ya faru sai suka ce sun tube sun kwabe mubayar da suka mishi ba su yarda da shi ba yanzu a matsayin halifan musulmai suka fara shirin za su yi ma Abdullahi dan Zubair mubaya wanda shi kuma yana Makka dama ya riga ya ja tinga ya ce nan iyana shi da Muzid ya ji labarin haka sai ya yi kuma su da wani takade shine sunan shi Muslim ibn Uqba za ga malaman tarihi suna ce mishi Musrif ne barna maimakon Muslim din wannan mutumi wannan takaddarin mutumi da yazo shine akai wani abu da ake fusin da suna Waqatul Harra yaqin Harra yazo a wannan fili na Harra wanda wani fili ne dake wajen garin Madina mai duwatsu masu zafi din nan yazo ya fuskanci mutanen garin Madina ya halasta wa kanshi alfarman Madina aka ce mishi wannan gari ya da alfarma yace sam ba su da sauran alfarma tunda sun kwabe mubaya da suka yi halifan musulunci kwana uku yana kisa yana yanka yana kashe mutane yana kama bayi sojojin shi suka dinga shiga gida gida suna yanka mutane suna wa mata fyaɗe babu abin da basu ba Sa'id dan Musayyib yana daga cikin wanda suka tsiya saboda an nuna shi za a kashe shi aka ce ai mahaukaci ne kurabur shi wani yace ce shi ai mahaukaci ne Sa'id dan Musayyib da kake jin labari suka zo suka yanka mutane yanka na mamaki sun kashe mutane da yawa karanta littafin ainihin wato al-bidayatu wan nihaya na ibnu kasirin da tarikhul islam na al-imam az-zahabi da can baya kuma a tarikh na a tarikhu na al-imam at-tabari wannan abu da ya faru mugun ta'annuti ne a cikin tarihi babu shakka wannan rashin kyautatawa ne wannan mutakaddarin mutumi bai da daraba wai sai yace bari ya kama hanya ya je maka ya je magana abdullahi dan zubair to a hanyar shi ta tafiya makka ya gamu da wata muguwar cuta Allah bai daga mai kawa ba ya halaka shi ma Yazid din shi ma bai kara wata guda bai mutu aka daura dan shi wanda shi kuma kwata kwata ma ko wata uku bai ba akan halifancin rigingimu ne da suka faru da dama a cikin tarihin musulunci to yanzu kaga wannan mutane ne fa aka kashe bila adadi genocide ne aka yi wa musulmai sahabbai da ƴaƴansu mutanen Madina me yasa ba a bakin tunawa da ran da aka kashe su su ba su da gata ko kuma su ba su daraja ne ni ba gane wannan al'amari na shi'a siyasa ce kawai ah to in ba haka ba me yasa shi kanshi Aliyu me yasa babu bikin tunawa da ranar kashe shi ai Aliyu ya fi Hussein daraja a musulunci kuma shi ma kisan gilla aka mai kisan zalunci da ya kamata a ce yadda ake yin Ashura ranar tunawa da ran da aka kashe Husaini ya zama kuma akwai wani biki da za a dinga yi duk 20 ga watan Ramadana na kowace shekara ko 22 bisa sabanin riwayoyi dan tunawa da ran da aka kashe Sayyidina Ali dan Abi Talib shi ma Ahlul Bait ne yayi shi ma daga cikin a'imma da ake fada haka Hamza dan Abdul Muttalib shi ma Ahlul Bait ne to abu ne na siyasa kungiya ce ta siyasa da ta canza har ta zama wani addini daban Allah shi kyauta to a takeice sarakunan musulunci hadda waɗanda suka biyo baya zaka tarar sun kare ma Madina wannan alfarma gurgudan iyawa ana girma mutanen Madina ana danganta su da wannan daraja ana ganin falalarsu Allah shi kyauta a takeice mallan yake cewa shikenan fabakal qaumu hatta akhdalu lihahum sai mutanen suka dinga kuka har sai da suka jika gaba ɗaya gemmun su kowa gemun shi jike da hawaye wa qalu suka ce radina bi rasulillahi qisman wa hadha mun yadda ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rabanmu shine abin da zamu dauka daga cikin wannan ganima sun man sarafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqu daga nan manzon Allah ya juya ya basu baya su ma kowa ya koma cikin harkar shi wannan riwaya mare ce a karanta musan da Imam Ahmad a cikin mujalladi na 3 shafi na 76 zuwa da 7 da kuma sira ta Ibn Hisham wacce aka buga ta ma'ar Raudul Anif a cikin mujalladi na 4 shafi na 156 zuwa 157 yace wandur ka duba kuma al-qissata mukhtasaratan labarin a takeice fi sahihil Bukhari a cikin ayin Bukhari al-matbu' ma al-fathi a mujalladi na 8 shafi na 47 da kuma shafi na 52 da lamba hadisi na 4330 da kuma 4331 da kuma lamba hadisi na 4332 da lamba hadisi na 4334 da kuma cikin sai Muslim a mujalladi na 2 shafi na 733 da kuma shafi na 738 a lamba hadisi na 1059 da lamba hadisi na 1061 ina fata mun gane wannan wa qad surra rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi islami hawazin manzon Allah yayi farin ciki ya ji dadin musuluntan hawazin wasa alahum an za'imihim malik ibn aufin an-nasri ya tambaye su labarin ainihin shugaban su din can komandan su na baya da muka ji malik ibn aufin an-nasri cewa ina labarin shi fa akhbaruhu annahu bi ta'if ma'a saqif suka ba manzon Allah labarin cewa komandan nasu ai ya gudu garin ta'ifa yana can tare da saqifawa فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيمن ذا الله يتي اخبروا مالكا كباشي لبارن انه ان اتاني مسلما ان دي يزو يا مسلمتا رددت عليه اهله وماله واعطيه 100 من الابل زم ميم مشي ده ايان شي ده دوكيارسا ده ماتن شي كما زم باشي كيوتار راقومي 100 فاتى مالك بذلك fa utiya malikum bidhalika, sai aka je aka baiwa maliku wannan labari, fa kharaja ilayhi min at-ta'if hatta lahika bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama. Nan da nan kuwa da yaji labarin wannan alfarma da aka mishi, sai ya fito daga Taifa har ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, fa aslama, ya musulunta, faradda alaihi ahlihi wa malihi, manzon Allah ya cika mishi alƙawarin da yayi, ya mai mishi da dukiyarsa da iyalansa, wa atahu mi'atan min al-ibli, ya bashi raƙumi guda 100, wasta'amalahu ala man aslama min qaumihi, sannan ya daura shi shugaba akan mutanen shi da suka musulunta. Fa kana yuqatilu bihim saqifan, ya zama yana yakan saqifawa ma tare da mutanen shi, wala yakhruju lahum sarhan illa aghara alayhi hatta yusibahu, kuma babu wani runduna da ta fito sai ya je ya yake ta har sai ya maida ta cikin musulunci. Lokacin da bai musulunta, haye wata waka da yake ainihin yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, da yake fata da cewa ma in ataitu wala sami'tu bimara'atin nasi min finnasi kullihimu ka mithli Muhammad, wata waka makamancin haka, yana taiban Annabi sallallahu alaihi wasallama a waka. To haka manzo Allah da ya ta musu irin wannan sassauci da alfarma, da nuna ana tare, da nuna sanin zumunci da mutunci, dan dai a samu su musulunta, dan kullun fatan maikin Allah alaihi salatu wassalam shine mutane su shiga addinin, baya so wani ya ainihin wato tade ya rasa falala dake cikin musulunci. To wannan mala yace a duba akhrajahu al-Baihaqi, Baihaqi ya fitar da wannan riwaya a cikin Dalailun Nubuwa mujalladi na 5 shafi 198 zuwa 199, ka kuma duba Akramul Umari a cikin Siratul Nabawiyyah Sahiha mujalladi na 2 shafi 517. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة محرما بالعمرة من الجعرانة. منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي هيا شجع غرم مكة الهالين ينتشكين حرما ياي نبون عمرة دج جعرانة. ثم بعد انتهاء عمرته عاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مذفرا. بايمكم ديجم وانا عمرة سيمنزل الله alayhi salatu wassalam ya dawo garin Madina cikin nasara. Wa ba'da audatir rasul sallallahu alaihi wasallama min ghazwati tabuka qadima alaihi wafdu saqif, wadannan saqifawa basu zo sun musulunta ba har sai da aka yaki na gaba da zamu ji labari shine wanne kenan tabuka, sannan sai ga su sun zo. Fa anzalahum rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama almasjida, manzon Allah ya ba su masauki a cikin masallacin sa. وَبَنَا لَهُمْ خِيَامًا, ya kakkafa musu tanti le kai yasma'u alqur'ana, dan su ji alqur'ani, wa yarawun nasa idza sallu, su ga mutane sa'ad da mutane ke sallah. Fa aslamu, daga karshe suka musulunta. Wa talabu min ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an yu'akhkhira hadama allati 3 sinina, suka ce amma suna roƙon wata alfarma, manzon Allah yayi hakuri kar ya sa a rusa gunkin yannan talata latar da take garin su sai bayan shekara 3, suna da sauran wato qurban da dan ragowan kafirci a cikin dukatan su, dan Allah daga musu kafa su gama yin sallama da gunkin tukunna. Fa aba illa hadmaha, manzo Allah yace sam ba zai yiwa dole a ruguza wannan gunkanya. Kama talabu ifa'ahum min as-salati, suka ce to a daga musu kafa ba su fara sallah ba tukunna. Wa talabu al-idhna lahum bil khamri waz-zina, kuma ya kyale su cigaba da shan giya suna zina, war riba da kuma cin riba, duk mugayen zinubai ne ba su so su bari. Kullu zalika ya aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, duka wannan manzo Allah yace san ba zai yiwu ba. Wa arsala ma'hum aba sufyana wal mughira ibn shu'ba, sannan kuma manzo Allah ya aika musu da abu sufyan da kuma al mughira dan shu'ba radiyallahu anhuma, Allah ya kara musu yadda, liyatawalla ya hadamal lati, dan su dauki dawainiyar ruguza lata. Fa hadamaha, suka ruguza wannan gunkanya. Wa amara alaihim Usman ibn Abil As, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura musu shugabancin Usman dan Abil As, wa kana asgharuhum sinnan, duk da yake yafi kowa karancin shekaru. lamma ra'a hirsahu ala ta'allumi al-Qur'an al-Karim wa tafaqquhi fi ad-din, saboda abinda manzon Allah ya gani na kwadayin shi wajen karatun al-Qur'ani da kokarin fahimtar addini. An ce lokacin da aka yi musu wannan watan hemar da aka gina musu, idan gari ya waye sai su tabbaci rana sai su tabbaci har la'asar daman ba su riga sun musulunta ba kuma za a kawo musu abinci 3 square meal duk sanda aka kawo musu abinci ko su ja girki su gaba da bacin su shi kuma dan yaro ne matashi shekarar shi 10 wani abu teenager ne haka da ya ga manzon Allah ya zauna yana karantar da wani abu na addini sai ma zai je zauna a wajen duk abin da ake yana saurare yana nada yana iyawa dan haka kafin ayi wasu kwanaki sai zama yana da basira akan abin da yake na addini da karantawa annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka sai zama ya fi cancanta domin a musulunci shugabanci yana zuwa wajen masu shekaru ne kawai idan masu shekarun suna da ilimi in sun hada ilimi da shekaru to wannan yafi wanda yake da ilimi kadai amma idan ga mai ilimi ga mai shekaru kowa bai da wani abu bayan wannan sifar to ilimi na gaba dan haka ba daidai bane a dauki limami limanci a ba mutumin da bai iya karatu ba wai dan kawai tsoho ne bayan ga alarmomi matasa sai dai in shi ma yana da karatu anan ya da karatu to sai abu kabbir kabbir a dauki shekarun shi a hada da ilimin shi sai su bashi credit biyu shi kuma wannan shekaru kawai ya jira ilimi kawai to ya jira shekaru ko kuma ya jira ton din shi shi zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada mutum dan shekara 7 limamin gari gaba daya shine Amr dan Salama wanda muka karanta labarin shi a baya ko wando baya yawo da shi saboda yarinta amma kuma ya iya karatu duk garin ba wanda ya iya karatun shi daga shine limamin garin ya fi shekara 70 yana limanci a duniya tun ya dan shekara 7 ya fara ya rasu kuma ina jiya shekara 76 a duniya kuma kamance haka daga yayi limanci har ya gaji a takeice haka kuma Abdullahi dan Abbas ya zama babban mutum a cikin fadan Sayyidina Umar tare da cewa yaro ne karami dan shekara 20 da wani abu akwai sa'annin iyayen shi shi sa bawoshi ya gaskiya da yake cewa yaro da gari abokin tafiyan manya da yake ko da yake shi kudi yake nufi dama su kudi ba a da musu in ka same su ko baka da shekaru ko baka da hankali ma dole ka zama babba su kudi dama ba a musu a karatu ne ake musu idan an ga mutum da karatu sai a ce ai bai da shekaru irin shakiyancin da aka dinga yi wa mallam Albani kenan har fa gab da zai mutum nan ya da furfura a gemun shi amma kallon yaro yake mai kuma kai daga zai irin katun mallam Albani irin labaran da yake ba ai ka san ba yaro bane irin labaran da yake kaddara ma yaro ne irin karatun da ya sani ai ya wuce yarinta jama'a anan kasan ne yake wannan zaga a kasashen da aka sa abin da ake yi dama mutane yan shekara 20 ma sai ga mutum da PhD a kasashen Turawa ko Larabawa 25 26 kuma shikenan ya zama expert akan abin da yake amma mu ne nan sai a ce a ai yaro ne kuma ya iya Qur'ani ya iya sunna ya iya karatu yana da hikimar zance ya san da zai isa da sako to ai ba shekaru kawai lambobi ne ya jama'a da haka sai zama wannan kankanin yaro shine aka nada a matsayin shugaban su gashi a kasa mala yake cewa Usmanu hadha huwa allazi amsaka saqifan anir ridda fi ayyamir riddati haisu qala lahu to kaji kuma wata falala gare shi basu dade da musulunta nan ba a kai shekara biyu ba sai kuma manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallama sai aka samu matsala ta mutane suna ta yarda mutanen kauyuka sababbin musulunta waɗanda ma da karfin tsiya aka sa su a musulunci sai suka yi ta komawa da baya to wannan matashin shi yana mutanen garin su yarda da ya mike cikin su wa qala lahum ya ma'ashara saqif kuntum akhiran nasi islaman yace kai saqifawa ku ne fa karshen musulunta kowa ya ga ku musulunta fala takunu awwalahum irtidada kar ku sake ku zama farkon kuma yarda sai suka kuma gaskiya yaron nan yana da gaskiya fa sai suka kame a addinin su kaga amfanin mai ilimi kenan inda wani jahili dan uwan sai ce to Muhammadu ba ya mutu ba sai faɗa abin da sauran jahilai suka faɗa tunda ya mutu kuma shikenan ai yaushe zamu bi dan gida a bi kwafa so yake mai da mu Qurayshawa kai da ma mu ci gaba da magudancin da muke ko kuma dama sun ce suna son su ci gaba da shan giya ko sai su ci gaba da yin zina da cin riba sai su fara yin wannan abin ko kuma sake gina gunkin su talata amma da yake an daura musu shugaba mai ilimi sai ya ainihin ba su wato shawara da tunatarwa wacce musu amfani mallai yace ka karanta as-saharin fauri a cikin tafin bazilul majhud a cikin mujalladi na 3 shafi na 281 lamba ta biyu kuma wajen ainihin hadisin da yake cewa wattafaqu fi din yace undurul bayhaqiya dalail an-nubuwa a cikin mujalladi na 5 shafi na 299 zuwa 304 da kuma asiyatun nabawiyyah sahiha ta akram biya al-umari a cikin mujalladi na 2 shafi na 517 zuwa 520 waruya annahu amarahu an yaj'ala matal ta'ifi haisu kana tawagituhum, yace kuma manzon Allah an ruwaito cewa wai maikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce shi da ya gina masallacin garin ta'ifa a daidai inda gumakan nan suke salatar uzza. Gashi na kasa mallai yace akhrajahu abu dawud fi sunanihi, wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan mujallad na 1 shafi 311 a kitabus salati babun fi bina'il masajidi, babun da ke bayani akan ginin masallatai, hadith raqam a hadisi na lamba ta 450. Wa akhrajahu ibn majah a mujallad na 1 shafi na 245 kitabul masajidi wal jama'ati babun aina yajuzu bina'il masjid, babun da ke magana akan ina ya halasta gina masallaci a lamba hadisi na 743. Wadda afahu al-Albani fi sunan Abi Dawud a safha ta 42, Albani ya rawanta wannan hadisi a lamba hadisi na ainihin 183. Wa akhrajahu al-Hakim fi al-Musaddarat, Abu Abdullah an-Naisaburi ya fitar da shi a Musaddarat a cikin mujalladi na 3 shafi na 118. Wa sakata alayhi, kuma yayi shiru game da hadisin, ma'ana ba kamar yadda ya saba din ya kawo hadisi sai ya ce hadha hadisun sahihun ala shartihima ko ala shartil Bukhari ko ala shartil Muslim wa lam yukharrijahu, da manzon da yake kwatan kwacin wadannan, domin dama ya litafin ne yace zai kawo hadisan da suka cika sharadin Bukhari da Muslim, amma kuma Bukhari da Muslim ba su kawo su a cikin litafin su ba. To amma a wurin nan da ya kawo hadisin sai yayi shiru bai faɗi irin wannan talikin da ya saba yi ba. Huwa wa Dhahabi, da shi da Imam Dhahabi a cikin At-Talkhis, bayan da Hakim ya wannan littafi na Mustadrak ala Sahihaini, sai zama ya samu rashin dacewa abubuwa da dama da yi, ma'ana hadisan da ya alƙawarin zai kawo sai ya gaza cika alƙawarin, Allah bai bashi gamdakatar ba, ya kawo waɗanda da gaske ne sun inganta a sharadin Bukhari da Muslim kuma ba su fitar da su ba, ya kawo waɗanda da gaske ne sun inganta a sharadin Bukhari da Muslim amma sun fitar da su shine bai sani ba ko kuma bai tuno ba san da yake rubutawa, ya kawo waɗanda sun inganta ne kawai amma ba su kai sharadin Bukhari da Muslim ba, amma ya zake wajen cewa sun kai sharadin Bukhari da Muslim, sannan kuma ya kawo waɗanda ma gaba ɗaya ba ingantattu bane, yayi azarbabi yace sun inganta a sharadin Bukhari da Muslim, sai ya zama littafin kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa a cikin Nukhba, bab mai cin amfanin shi sai ƙwararren malami. Ka karanta littafin Nukhbatul Fikr ta Ibn Hajar da littafin An-Nukat ala Kitab Ibn Salah. To da aka zo littafin ya zama babu wanda ya ci more shi sai manyan malamai, ana nan sai Imam Dhahabi ya ɗauki littafin sai ya rere shi da kokarin ya mishi gyara, shine Talkhisul Mustadrak, ana buga su a tare a wannan bugu da ake mishi babban kari, sai ga idan Dhahabi ya zo sai ya ce wannan hadisi da Malam Hakim yace ya inganta a sharadin Bukhari da Muslim, maganan nan eh daidai ce, wani wuri yace wannan magana ba daidai bace saboda a cikin isnadin shi akwai wani wanan nan kaza kaza, wanan nan Bukhari ya fitar mishi da shi ba sai a mutaba'at, Muslim ya kawo shi ne makarunan bi ghairihi, yayi ta maganganun da irin nasu na malaman hadisi, wani wurin ma haka ji ya dau zafi idan yazo suka ji hadda rantsuwa yake yana cewa kalla wallahi na rantsi da Allah ba haka bane wannan magana da Hakim ya faɗa, har haka yake faɗa saboda yana tsima wani lokaci saboda munin maganganun a aidmance. To wannan littafin a haka ya kasance, har yanzu littafin tsakani da Allah ba shi da saukin cin moriya ga mutumin da ba malami bane, inna ma da yake bayan Dhahabi Nasir al-Albani yayi maganganu sosai game da ainihin isnadojin a littafan shi irin su Talkhis, irin su binnan Ahkamul Janaiz a cikin asal na Sifatus Salah, a cikin littafin shi na ainihin takhriji na sunan Abi Dawud da makamantan littafai ire-iren waɗannan. To idan mutum mai bincike ne zai iya samun wasu hukunce-hukunce da ƙarin bayanai game da wasu isnadojin waɗanda ainihin yadda suke a can babu clarity akan ingancinsu ko rashin ingancinsu, Allah ya samu dace. To shine yake nufi da cewa Dhahabi yayi shiru game da wannan magana a cikin Talkhis. Wa akhrajahu al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra, Baihaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin Sunan al-Kubra mujalladi na 2 shafi 139. Wa qala ash-Shawkani fi al-Awtar, Imam ash-Shawkani ya faɗa a cikin al-Awtar yace a cikin mujalladi na 2 shafi na 151 yace rijalu isnadihi thiqatun, mazajan wannan isnadi amintattu ne. Wanzur al-Albaniya, ka karanta malam Nasiruddin al-Albani a cikin As-Samarul Mustatab min fiqh sunnati wal kitab, littafi ne wanda yake fiqhun ainihin wato qur'ani da hadisi, irin kaman fiqhus sunna na mallam Nasiruddin Albani a cikin mujallad na 1 shafi 196, wa inda an-nasa'i annahu amara ahli al-yamama an yatakbil masajida makana bai'atin kanat indahum. A cikin sunan Nasa'i kuma yazo cewa maikin Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya umarci mutanen garin Ta'ifa ne cewa su sanya ainihin wato masallacin su ya kasance ne a wurin da suka taba yin wani bai'a, wurin da suka taba yin wata yarjejeniya. Undur ka duba sunan Nasa'i kitab al-masajid babu ittikhadil bai'i masajid, babun da ke bayani akan daukan albiya masajid, wato wuraren da ake taro ko makamancin haka. Sai yace a cikin mujalladi na 2 shafi na 138 zuwa 9, wanzur ka kuma karanta Ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala faqad awrada hadhain alhadithain fi iqtida'i siratil mustaqim, ya ka wadannan hadisai a cikin littafin shi mai suna iqtida'i siratil mustaqim a cikin mujallad na 1 shafi na 233 zuwa 4. Wa qad qala muhaqqiqu hadhal kitabi an hadith an-nasa'i isnaduhu jayyid, kuma wanda ya takike wannan littafi na Ibn Taymiya ya ce isnadin Imam an-Nasa'i isnadi ne mai kyau, wallahu ta'ala a'lam. Ka ji dai wannan dogon bayani da malai ya kwararo dangane da hadisan da suke magana akan ina ne aka gina masallaci na farko na musulmai a garin Fa'ifa. To iyakacin labarin da ya shafi wannan yaki kenan na ghazwatu Hawazin ko kuma waqi'atu Hunain, ya gama da ainihin labarin a takaice. Yanzu kuma zai kawo mana fawaid al-mustakhraja min ghazwati Hunain wa hisar al-Ta'if, fa'idojin da za a fitarwa daga yakin tawayakin Hunain da kuma tsare Ta'ifa da aka yi bisa al'ada dama aka yi take tafiya da kowane babi. Al-ula, fa'ida ta farko, na khudu min isti'arati ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lid-duru'i min safwana, fa'idatayn, daga karban aro na sulke da manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yayi a hannun Safwanu dan Umayya kafiri a daidai wannan lokaci, za mu iya daukan fa'ida guda biyu. Ta farko, anna lil imami an yasaira salah al mushriki li qital al adu, liman komandan musulmai shugaba ya ga dama ya halasta gare shi ya amshi aran makaman yaki daga hannun kafiri dan ya kawo wani abokin gaba. Ibn al-Qayyim ya faɗi wannan magana a cikin Zadul Ma'ad mujalladi na 3 shafi na 149. Na biyu, istalisti idadu liqitali imtisalan liqaulillahi ta'ala, kuma za mu ga cewa su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna aiki da maganar Allah wajen shirya mayaki da Allah yake cewa wa'idu lahum mastata'tum min quwwa, ku ainihin shirya musu, ku tattali abinda za ku iya na ƙarfi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu tanadin ƙarfi, shine gashi nan makamai da kariya da makamantansu. Musulmai wajibi ne su zama suna cikin shiri a duk lokacin da suka san cewa suna da bukata izuwa ga makamai da kayan aiki dan yakan abokan gabansu ko kuma kare kansu daga farmakin abokan gaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da Allah ya alƙawarin zai kiyaye shi, amma ka ga yadda yake al-akhdhu bil asbab, yana daukan mataki na dabi'ar rayuwa wajen kare kanshi da kare al'ummar shi ta musulunci. Asaniya, ta biyu daga cikin fawaid din da za a fitar a wannan gaba, fi qaulir ba'dhim man ma'ar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, a cikin fadin wasu dake tare da manzon Allah da suka ce ij'alana zata anwatin kama lahum zatu anwa, ya manzon Allah ka sanya mana bishiya wadda zamu dinga rate makaman muna tabarraki da ita kamar yadda mutanen garin nan suke da ita. Na akhudul hadhara min ash-shirk, zamu gane yadda ake tsoratarwa game da shirka. Reaction din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga mana lalle shirka abu tsoro ce, abun gudu ce. Fa inna haula'i, kaga waɗannan mutane yu'alliquna sifahum bi shadarati ala sabili tabarruk, suna rate takubban su ne a jikin wannan bishiya dan neman albarka. Kuma zalika qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallama, madda haka manzo Allah yace inna hadha mithlu qawli ashabi Musa, zalla ya ce wannan irin maganan mutanen annabi Musa ne da suka ce ij'al lana ilahan kama lahum alih, sanya mana Allah irin Allahsu. Kaga su bas dauki bishi a matsayin Allah ba, a wani wuri da ake zuwa a rate makamai da tunanin an rate za su yi albarka, ba gunki ne da shine Allah da suke bautawa ba, amma saboda haka zai jawo a hankali har ya kai ga shirka. Musulunci kuma ya karanta a dunkule da a bayyane kokarin tara hanyoyin da za su kai mutane ga shirka. Babu sassauci game da wata hanya ta kai mutane ga shirka. Da kaga musulunci baya sassauci game da hoto, baya sassauci game da ainihin wato a tiyara canfi, ya sassauci game da ainihin wato sauraren ƴan duba, babu sassauci game da waɗannan. A ce duk wanda yaje sallar kwana 40 tsanani ake yi saboda mutum kai ya kwatanta. Babu sassauci game da laya da ire-iren waɗannan, saboda koda asali sanda ka fara ba kana yin su game da shirka bane, ba za ka ankara ba sai kawai gari kana yin shirka. To kuma baka mallaki wani abu a duniyan nan da zai amfane ka a lahira kamar imani ba, domin duk wani abu imanin ka ne zai rinjaye ka samu ka tsira. Akwai wanda zai tsira saboda imanin shi ya kai ya kawo koda ba shi da ayyuka, wani kuma imanin da ayyukan sannan ya abin nan ya samu ya tsira, imani da ayyuka da ceto sannan ya samu ya tsira, imani da ayyuka da ceto da falala sannan ya samu ya tsira. Wato duk wanda zai tsira a cikin abin da ya tsirata da shi dole sai ya zama akwai imani. Amma in ba imani ko mun yawan aiki ba za ma a baka tsira ba, ballantana wani cece ka. Kenan ashe imani ya fi komai muhimmanci a lahira ko? Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake kwadayin mutanen shi su tsira a lahira, baya ɗaga kafa game da al'amarin imani. Shi sa har yanzu bai kamata mai sassauci game da abin da shafi aqida wanda ke raba tsakanin musulunci da kafirci, imani da barna da ainihin shari'a da bata ba, domin wannan yana da matukar hadari, domin shine kamar siratin da ke raba tsakanin gaskiya da ƙarya. Ina fata mun gane wannan. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu sassauci game da wannan abun ba. Asalisa na uku, na'khudhu aidan al-hadhara min at-tashabbuh bil kuffar, sannan kuma za mu ciri fa'ida game da tsoratarwa wajen yin kamantakekeniya da kafirai. War rasul sallallahu alaihi wasallam yubayyin zalika fa yaqul, ga manzon Allah yana bayanin hadarin da ke cikin kwaikwayon kafirai, yana cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum, wallahi za ku dinga bin al'adu da tsare-tsaren waɗanda suka zo kafin ku. Hadwal ka qudzati bil qudzati, kuna bin su haka ka fada da ka fada, kuna bin su wani na bin bayan wani kai tsaye. Dalika mimma yanbaghi alal muslimi bal mimma yajibu alayhi huwa al hadar min tashabbuh bil kuffar, dan haka daga cikin abin da yake ya dace da musulmi, ma da yake kai ba wai dacewa kadai ba, ya wajaba akan musulmi shine musulmi yayi taka tsantsan game da kwaikwaye da kafirai. Fi jami'i umurihim, a dukkanin al'amuran da kafirai suke yi. Wa tahdhiru min ittiba'i ahwal al ahwa, da kuma tsoratarwa daga bin masu son zuciya. Wa zaygi, wanda suke sun karkate min al umam al madiya, daga cikin al'ummomin da Yahuda da Nasara. Ka karanta wannan magana daga littafin Sa'id ibn Hijji a cikin al kalamul muntaka mimma yata'allaqu bi kalimati taqwa a cikin shafi na 39 matbu'un ala furiya da matukar hadi. Kama anna tashabbuh bil kuffari min ahammi asbabil bid'a, kamar yadda kuma yake kwaikwayo da kafirai yana daga cikin manyan muhimman hanyoyin da suka kawo bid'a. Karanta karshen littafin ahkamul janaiz, to can wajen bid'a hadin, a wajen bid'ul janaiz na Malam Nasiruddin Albani ya kokarin kawo usul da ake gane bid'ancin abu, ya kawo su da dama. Daga ciki to yayi magana akan irin wannan kadiyar shine kwaikwayo da kafirai, akwai aiki da hadisi masu rauni, akwai ibada wadda ba ta da wani hadisi ingantacce, da kuma abubuwa wanda suke ire-iren wannan. Sanan da yawa kaidojin da ya kawo ba mahallin su bane nan da za a ci sai ai bayani akan su da ladalla, amma daga ciki shine akwai kwaikwayo da kafirai. Kamar yadda ake rayuwa, akwai kwaikwayo su wajen bukukuwa, wajen abinci, wajen magana, yare, yadda suke tsara rayuwarsu da komai. Ba ma ankara ba shine bidoyi suka shigo cikin mutanen da ake cewa musulmai. Yanzu kalli maulidi kaga yadda ya zama, ya zama kawai wani faki na ainihin buga ganga ta cuci da yin shiga irin ta ƴan cuci wanda ko da ake yin shi da wanda malamai suke cewa bid'a ne ba haka ake ba sannan muke ƴan yara an ana maulidi taruwa yake a zauna ai idan mutane suka zauna haka haka za a zauna a samu wani shehi ta karanta muku tarihin annabi ko da dai bai inganta ba zai karanta muku tarihin annabi sai shikenan sai aka dauke shi aka kai shi kauye a raso da ta rene shi ana ta kuka aka ce wannan maraya duk za ku tsum ku ta ji kaga wannan ai dan sauki matsala ai ko compared to abin da ake yi amma tunda ake abin ba addini bane biki ne ba na addini bane da haka da babu code babu ka'idan me ya kamata ai kaga sallar iri take biki ne na addini ta da ka'ida cewa idan gari ya waye kowa ya wanka ya sa kayan su masu kyau ya fita yana talbiya yana kabbara yana hailala aje ayi sallah raka'a kaza a karanta kaza da kaza in za a dawo a canza hanya ayi ziyara ƴan uwa a ci abinci ayi annashuwa ayi majuna addu'a duk bayan cikin karatuwa a cikin tafin zikiwa akwai wannan karatun saboda duk da yake biki ne amma ibada ce tana da ka'ida to maulidi fa tunda ba ibada bace to babu ka'ida da haka kowa yanzu abin da ya ga dama shi yake sai kiyashi da suna maulidi wani ya sanar a radio yana taya musulmai murna shine maulidin shi wani ya buga kati wani ya manna poster wani ya dinga posting a Facebook wani ya wuni yana yawo a gari yana kida wani ya kwana yana mandiri wani ya kwana yana salati da haidala wani ya kwana yana ashariya yana tsinewa musulmai kowa wannan abin da yake shine maulidi ba saboda babu doka ba addini bane sannan aka shigo da tsantsagaryen kwaikwayen kafirai yanzu ka duba ga yadda mutane suke kwaikwayen kafirai a cikin bukukuwa a cikin jana'iza a cikin zamantakewa a cikin sutura abubuwa da dama dama har ma ana ganin kai da kake yin na musulmai kamar kai ba kauye ne yanzu gemu da mutane musulmai suke barin shi ya zama wai abin kyara duk wanda ga shi da gemu yanzu ba wadata so ka budurwa ba ce ga gemun shi ba daga zaza haka wai shikenan baka da kyau to duk wannan bokon da yake haka ƙarya yake a boko ma domin ɗan boko na nan baya shekara 200 baya ma suna barin gemu Shakespeare ba ta kama da shi a Ingila ba je ka kalli hoton shi ka gani za ka ganshi da gemun shi cikakken gemu kamar wani ustaz wai yanzu ne kawai al'amarin gemu sai ya juye wai kuma gemu sai ya zama wai ba gayu bane a gun turawa da wanda suke biye musu duk da bincike na ilimi ya tabbatar da yana da kariya ga fata da halitta sannan sutura irin ta musulunci yanzu duk inda ka je ka sa sutura irin wannan da muke sakawa aka ga wandonka bai kai ƙasa ba to ana ganin kai ba ƙauye ne ka sa wandonka ne so sa ko kuma dai akalla bai kai kan idan sawu ba ba wando ne na 'yan bid'a ba na 'yan wuta ba to wai kai ba ƙauye ne akwai inda kai ma an ka je idan imani bai duba ka ba sai ka dan jan shi ƙasa haka dan dai wai kai ma ka dan saje dai sun ma'amanu sun makafaru sun ma'amanu sun makafaru to ya bai mana kida da ku jama'a an samu matsala game da kamera da take daukan wannan karatu da haka zamu dakata sai an maimaita wannan karatu daga inda aka taso kenan insha Allah kuma sai mu tashi ta dauki bayan ku sai mu bashi mu tashi da kan alfa'il mustakhraja kamar ce ta samu matsala wallahi almusta'an kusa karfan nasara ba ka da tabbas ko to ta mana rashin tabbas din nata to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai karatun bukhari a markaz insha Allah bayan sallar isha yau karatun bukhari